sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa, ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Usman Kabara muke sake gabatar da shirye-shiryen. Kakakin shugaban Najeriya Garba Shehu ya bayyana dalilan da shugaba Muhammadu Buhari har yanzu bai sa hannu a kasafin kuɗin bana ba.
Da har muka taho Washington din nan, ita majalisa bata ma aiko da cikakken bayani akan kasafin kuɗin nan ba. Doka da suka zayyana don shugaban ƙasa ya sa hannu sun kawo mar ita. Amma kai ma ba za ka baya shugaban ƙasa shawara ya ɗauki alƙalami ya sa hannu a kan.
Za ku kuma ji martanin da gwamnatin ƙasar Kamaru ta mayar kan rahoton da ya ce ƙasar na kan gaba cikin ƙasashe da ke matuƙar haɗarin tsaro. Sai kuma tattaunawa kan illa ko kuma alfanun dandalin sada zumunci. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da hantsi ga cikakkun labaran. Sojojin Amurka sun ce sun kwace wasu makaman da suka yi amannar daga ƙasar Faris da suka fito da nufin shigar da su hannun ƴan Shi'ar Houthi da Iran ɗin ke marawa baya a ƙasar Yamal. Wani jirgin sojan ruwan Amurka mai lakabin Sirako da ke sintiri ne ya kama makaman akan tekun Arabia a ranar 28 ga watan Maris da ya mutu. Makaman sun hada da bindigogi samfurin Kalashnikov guda 1,500, sai makamin roka da ake amfani da shi wurin harba bam zuwa nesa har kimanin guda 200, sai kuma manyan bindigogi masu sarrafa kansu kusan guda 50. Sojan Amurka sun ce sun bar jirgin da ma'aikatansa sun tafi bayan karbe makaman. Kwace makamin dai kusan karo na uku kenan a cikin watanni biyu da ake kwace makamai daga hannun waɗannan sojoji ko makamantansu da niyyar kaiwa ƴan Houthi. Makonni biyu bayan mummunan harin ta'addancin da aka kai birnin Brussels da ke ƙasar Belgium, shugaban Amurka Barack Obama da babban magatakardar rundunar tsaro ta haɗin gwiwa ta NATO Jens Stoltenberg sun ce wannan abu wata masifa ce, tare da nuna buƙatar tsayawa kai da fata wajen yaƙi da 'yan ta'addar ISIS. A bayyane ne wani lokacin duniya na fuskantar wannan dabbanci, sannan Turai na cikin ma'aunin da za a maida hankali sosai wajen tsaurara matakan tsaro, kamar yadda Obama ya bayyana wa magatakardar a cikin ofishinsa da ke fadar White House wanda ake wa lakabi da Oval Office. Obama ya yabawa rundunar tsaro ta NATO game da ƙoƙarin yaƙi da 'yan ƙungiyar ISIS. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. A jiya, Litinin ƙasar Girka da ƙungiyar tarayyar Turai sun fara jigilar kwashe 'yan gudun hijira daga tsibirin Lesbos da Chios zuwa ƙasar Turkiya, bisa yarjejeniyar nan mai cike da rudani da aka cimma a watan Maris da ya gabata tsakanin gwamnatin Ankara da kuma tarayyar Turai. Duk da hasashen yiwuwar rikici, jigilar bakin hauren ya yiwu lami lafiya a Lesbos, haka kuma in ka ɗauki tsirari masu zanga-zangar nuna adawa da yarjejeniyar da suka taru a bakin tekun don nuna adawarsu. Wani jami'in Girka ya faɗa wa muryar Amurka cewa mutane guda 202 suka fara yin gaba a jiragen ruwa guda uku, sai wasu jirage guda biyu ɗauke da mutane 136 da suka bi bayansu. Jirgi ɗaya kuma mai ɗauke da mutane 66 ya tashi daga Chios a jiya Litinin. Gwamnatoci da duniya sun sha alwashin farautar zakakuran masu kuɗi da masu mulki da ke buɗe asusun ajiya a ƙasashen ƙetare bisa ɓoyo domin ɓoye dukiya da kuma gujewa haraji. Wannan ya biyo bayan rahotannin da ƙungiyar wasu 'yan jarida ta duniya suka fitar, wanda ya fallasa cewa sun gano mutane na fakewa da buɗe wasu kamfanoni a wasu ƙasashe da sunaye daban-daban don aikata almundahana. Kamar yadda wata mai suna Maggie Murphy daga ƙungiyar yaƙi da shawata Transparency International ta bayyana, an bayyana cewa an sami dimbin takardu da suka silalo daga wani kamfanin lauyoyi da ake kira Mossack Fonseca. Har hada-hadar da aka yi an nuna ta kwashe kusan shekaru 40 ana yin ta daga Rasha zuwa Panama, wanda hakan ke nuna alaka da shugaba Vladimir Putin da waɗannan kamfanoni. Amma tuni gwamnatin Kremlin a Rasha ta yi watsi da wannan bincike. Daga ƙarshe wasu masu kutsan satar bayanan na'urar kwamfuta sun saki dimbin bayanan sirri ta yanar gizo wanda ke nuna cewa sun yi kutse a cikin kundin bayanan 'yan ƙasar Turkiya fiye da miliyan 50. Bayanan da suka hada da bayanan mutum da iyalansa, lambar shaidarsa ta zama ɗan ƙasa, adireshi da kuma ranakun haihuwa da ma sunan iyayensa. Cikin waɗanda suka samu bayanan da aka bayyana an gano na rayuwarsa har da shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan da kuma Prime Minister ƙasar Ahmed Davutoglu. Kamfanin dillancin labaran Associated Press sun yi gwajin jikanayika wanda suka gwada bayanan mutane 10 da ba sa cikin waɗanda wannan sata ta shafa, akalla kuma bayanai guda 8 daga cikin 10 da suka gwada yayi daidai da wanda aka sata na bayanan.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madalla kakakin shugaban Najeriya Garba Shehu ya bayyana dalilan da shugaba Muhammadu Buhari har yanzu bai sa hannu a kasafin kudin bana ba. Garba Shehu ya bayyana haka ne a cikin hirarsu da abokin aikinmu Ibrahim Alfamin lokacin da ya ziyarci tashar mu karshen mako. Ibrahim ya tambaye shi lokacin da talakawa za su fara shan roman demokradiya kamar yadda gwamnati ta alkawalta, sai ya bayyana cewa
ina so in ce maka a yanzu da har muka taho Washington din nan ita majalisa bata ma aiko da cikakken bayani akan kasafin kudin nan ba. A doka da suka zayyana don shugaban kasa ya sa hannu sun kawo mar ita. Amma kai ma ba za ka baya shugaban kasa shawara ya dauki alkalami ya sa hannu akan.
Wataƙila da ana yin haka kenan.
To wannan wani yayi haka, wani yayi haka. Ai shi wannan kasafin kudin yana da nasa tarihi. Yadda aka faro din yaje karanta abu a gaban majalisa, bayan ya aje ya juya baya aka ringa zure a cikin wannan kudi, ana zuren abinda babu shi, sai daga baya aka gane aka zo ana kakkabe irin waɗannan da ma'aikatan mugayen masu mugayen aniya suka dura a ciki. To shin abinda yake so ya tabbatar shine wannan kasafin kudin wanda na tura shine aka dawo da shi, in an yi gyara wani irin gyara aka yi, ko gyaran fuska, kada ya zamana cewa ya sa hannu akan domin doka ce irin da duk ya sa hannu idan bai aiwatar da shi ba. In aka ce tsarin mulki za a bi har majalisa tana iya kiransa ta bincike shi, akwai matakai da tsarin mulki ba su iya dauka kai irin wayannan abubuwa. Saboda haka so yake tabbatar cewa a'a wannan fitina da zure da akai aka binne a ciki bai sake dawowa ba, domin ran da duk ya sa hannu akai ya zama doka sai aiwatar. Wani albishir ne za a yi mutane akan wannan kasafin kuɗi in an saka? Ai ba albishir da cewa wato ina tsammanin an daɗe ba a samu gwamnati a Najeriya wadda ta yi tanadin kuɗi zunzuruntu irin ta shugaban Muhammadu Buhari ba. Ta yaya aka yi wannan? Wannan kafofin kuɗi da ake satar kuɗaɗen mutane. Yanzu a kaida yadda akan yi, in shekara ta zo ƙarshe 31 ga watan aka ana ganin ƙarshen watan Disamba ya zo, ƙarshen kasafin kuɗi ya zo, zuwa ake yi a sa kuɗi a tebur a kashe su, wani ma a ɗauka a zuba aljihu a tafi. Saboda idan kuɗin nan shekara 31 ga wata ta wuce ba a kashe su ba, za a mai da shi aljihun gwamnati. Ma'aikatan gwamnati ba sa wannan kashewa ake gaba daya. Yace bana an daina wannan. Duk kuɗin da yake a bankuna daban-daban na ma'aikatan gwamnati a dawo da shi babban bankin Najeriya. Wannan TSA da aka gabatar da shi, Treasury Single Account. Yanzu wannan asusu na gwamnatin tarayya, a yanzu haka akwai kuɗi yafi dala trillion
a cikin sa.
Trillion 3 a cikin sa. Baka misalin yawan kudin nan. Bara da shugaba Jonathan ya kai kasafin kudi a majalisa, da kudin albashi da kudin ayyuka da gaba daya kasafin kudin trillion 4 yace a bashi yaje aiki da su. To shi shugaba
Muhammadu Buhari na shekara guda gaba daya Najeriya,
wanda yake da albashi wanda yake da manya da aikata na yau da gobe, wato recurrent
da kuma capital
kashi 80 da wani abu na gwamnati na kasafin kuɗin recurrent ne a gargashin shugaba Goodluck Jonathan babu kudi ne yi aiki
ina
so in ce akwai kudi ya fitir miliyan 3 a babban bankin Najeriya da shugaban Muhammadu Buhari zai iya kashe su don a aiwatar da ayyuka ga kasa gabaki daya
saboda biyan albashi ba
zan ce nabiyan al'a wannan ne yana nasa daban saboda haka wannan kudi wannan kudi ai ruwan kudi za a yi a Najeriya in Allah ya da kuma in gwamnati ta fara kashewa mutane su ma za su ji a jikin su za su ga arziki na kewayewa a ƙasa
Garba Shehu kakacin shugaban ƙasar Najeriya Hiresu da Ibrahim Alfa Ahmed sai kuma fatan harkokin tsaro a ƙasar Kamaru inda kakacin ƙasar Isa Ciroma Bakari yace babu ƙarfin gaskiya a rahoton da wata cibiya ta buga da ke nuna cewa ƙasar ce ke jeri na ƙasashen da suka da hatsari to amma kafin mu kai ga wannan rahoto bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji Okay, to bari mu koma kan wannan rahoto na kasar Kamaru inda hukumomi suke kushe ma wannan rahoto da aka buga da ya nuna cewa kasar tana jerin kasashen da ake fama da hadarin harkokin tsaro. Wakilinmu Muhammadu Danda na dauke da karin bayani.
Isa Ciroman yayi wannan furucin ne bayan wata kafa a Amerika ta saka Kamaru a matsayin kasa ta biyu a duniya da suka fi hatsari. Wannan bayanin ya bata man gwamnatin kasar Kamaru rai kwarai da gaske saboda Kamaru na iya kokarinta don tabbatar da zaman lafiya duk da cigaba da yaki da take da yan Boko Haram cikin jihar Arewa mai nisa. Shi ministan a ganawa da yan jaridu ya sake dawowa kan wata sanarwa da jakadan Amurka a kasar Kamaru Michael Stephen Hauser da ya yi a ranar 16 ga watan Fabrairu na wannan shekarar inda yake cewa
démonter de façon catégorie les propos attribués au gouvernement américain par certains médias.
Ya karyata kai tsaye waɗannan labaran na ƙarya da akan lakabawa gwamnatin Amerika don tada zaune tsaye. Wasu ƴan Kamaru da suka ji wannan labarin sun nuna bakin cikin su ƙwarai da gaske. Liman Ibrahim da Maliki sun tofa albarkacin bakin su.
Wani hatsari sun taba zuwa Kamaru ne ko kuma suna hada Kamaru da Afghanistan? Me yake wucewa Kamaru? Mu muna nan lafiya kalaukar su tayar mana da wani zaune tsaye. Su je su nemi inda ake tashi hankali.
Kasar Kamaru ana zaman lafiya haka ne kenan?
Ana zaman lafiya mana. amma a ce mana wai mu ne kaza kaza ta wani hanya suka bi suka ga wannan
ai ba mu muka fada wasu suka fada
gaskiya ne kenan
kai gaskiya ta yana in aka ce Najeriya ne abin bai zai dame mu ba ko kuma aka ce South Africa da Congo da shauran amma Kamaru in ban da jiya arewa mai nisa ai na yake tashin tashin hankali in ban da can to Najeriya kuma dun da ake ana zaman daddar ne gajiya guda kamar na Borno ga Chad ga Sudan ga su Darfur duk ana tashi hankali yanzu sai su bane suke nan fi dangere shi mu wannan kai da kansu su ta da hankalin dan tsohon mu nan ne
wato kenan masu yawan bude ido za su iya zuwa kasar Kamaru ba matsala ba
kwarai kuwa sosai ma ko kifiyar ruwa ya san ana kwanciyar hankali anan
mamar danda sashen wasu namurai Amurka jamhuriyar Kamaru
Madalla sai kuma batun hanyoyin sada zumunci na zamani da aka fi ba da ƙarfi a kai a harkokin sadarwa da kuma da masu kula da lamura ke muhawara a kan alfano ko kuma ƙalubale da ke tattare da waɗannan hanyoyi. Wakilin misali Shehu Ashaka ya gayyaci masu fashin baƙi domin tattaunawa kan wannan na'urori.
Ina tare da manyan baƙi guda biyu, Malam Bashir Baba.
Assalamu alaikum.
Da kuma
sunana Sanitar, assalamu alaikum.
A ganin cewa mutane suna kokawa yanda wani lokaci irin shafuka Facebook da Twitter za ka ga mutane suna yaɗa jita-jita da kuma wasu irin abubuwa da na rashin kamala kaman yaya kake ganin za a iya shawukan irin waɗannan abubuwa
to dazun nan na gama wannan bayani Mayan Sale ina ganin a halin da ake ciki yanzu ko doka ma banga ta yadda za a yi ta kawo wani tasiri na kwarai wajen shawukan irin yadda mutane suke amfani da waɗannan shafuka hakan nan kana zube ba in akwai wata hanya sahihi ya wajiba bai wuce a samu kafofin watsa labarai na asali kamar gidajen radio waɗanda aka sani da su television da jaridu waɗanda ma'aikatan su dama sun zauna sun ja shekaru a makarantu ana ba su horo sun san yadda ake yi kuma sun san irin dokokin da suke kan wanda ya amfani da su ta wata hanya mara kyau to ya zama wajibi ga irin waɗannan kafofi waɗanda suka san illa da kuma rashin alherin da yake tattare da yaɗa jita-jita ko kuma cin mutuncin wasu ku yi da gaske wajen yaya ta wayar wato wayarma da jama'a kai game da illolin yin irin wannan din
kuma na koma gare ka Malam Sani kaman kai yaya kake ganin waɗannan matsaloli
ito matsala ce wanda yake ta afku kuma dole a nemi hanyar gyara ta nan shine a kona wanda yake cewa yi wa kai duk sanda aka ce an samu irin waɗannan matsaloli mai kokari wanda suke cikin wannan abu su kokarin kaman fadakarwa da gwada cewa hakan ba shine bai dace ba yau ina tabbatar maka cewa idan yau wani abu ya faru irin wannan nayi gargadin cewa haka bai dace ba zaka samu ina da dan uwa wanda zai ce eh hakan bai dace ba zaka samu an ce abin da ake ce comment to in ka dubi comment din in dai har ka faɗi magana daidai zaka ji an ce eh bai dace ba koda shi mai akalla in aka samu irin wannan zaka samu zai rage don wani abu ne wanda kai ce ba zaka bishi da karfi ba tunda abu ne a gizo baka san mutum ba ma wani lokaci amma magana in dai zai shiga a ce bai dace ba wannan ma ce hakan bai dace ba gaskiya ne to sai ya sa shi ya rage abin da yake
to ganin Malam Sani za ga wasu suna koka ko kuma suna kira ga mahukunta cewa ya kamata a kafota doka ta amfani da wannan yana ta gizo irin Facebook da Twitter da sauransu ana ganin cewa ya kamata a saka wasu dokoki kana goyon bayan wannan ra'ayi
zan goyi bayan sa Malam Sani amma abin mawuyaci ne yanzu zaka samu akwai wanda yake harka ta yanar gizon nan yana suna guda 8 adreshi daban-daban to kai in ka tashi hukumci ina ya zaka kama wannan mai suna wani zai faɗi magana a yanar gizon zai ce a tafan ba shi ya faɗa ba kaga ba zaka yi wani abu da kai ba amma dole irin wannan in an samu doka yanda za a yi tunda ka gani ba masanin harkan yanar gizo bane ina ga wannan dokan za ta zanto da dan wuya kadan tunda wanne zai fito mai fuska 10 to kaga ba da zaka yi da mai fuska 10
Malam Bashir Baba na dawo gare ka kai yaya kana goyon bayan wannan kira da wasu suke yi
a kware da gaske ai kamar yadda Sani Tahir ya faɗa ne irin yadda ake amfani da waɗannan kafofin yaɗa jita-jita in ka kalle su a ƙashin kansu wato suna da alheri matuƙa gaya domin zamani ne yazo amma kuma yadda mutane suka zaɓi su yi amfani da shi ko su sarrafa shi anan ne illa take wato akwai wata babbar matsala musamman a ƙasa kamar Najeriya saboda yawan jama'a da muke da shi an ce jami'an 'yan sanda misali da muke da su ana da jami'in dan sanda ne guda daya da yake kulawa da mutane fiye da 50,000 wanda ko wani abu kamar haka na manta da lissafin yake, amma dai abin da ake so a nuna shine yawan jami'an tsaron da muke da su ya gaza matuƙa da gaske. Kuma idan kace zaka kawo doka ga waɗanda za su yi amfani da irin waɗannan kafofi, to in mutum ya yi ba daidai ba, kama shi za ka yi ka ɗaure, mutane nawa za ka ɗaure a Najeriya? Kana ma da gurin da za ka adana su? In ka ɗauki mutum ka kama shi, misali ka ajiye shi a gidan kaso, ka san dai dole ka bashi abin da zai ci. Ta ina waɗannan kuɗaɗe za su fito da sauransu? Shi yasa maganar da Santayi yake faɗa cewa a ƙasa musamman kamar Najeriya, a ƙasashen da suke da mutanen da ba su cika yawa ba, ana iya yin wannan a ci nasara. Amma a ƙasa kamar Najeriya wanda muke da jama'a fiye da miliyan 100 da wajen 70, gaskiya ci ƙoƙarin ka ce za ka kawo wata doka da za ta yi tasiri game da irin wannan abu, yana da wahala matuƙa da gaske.
A matsayinka na wanda kake amfani da wannan shafi kuma mai sharhi akan lamura da suka shafi harkokin siyasa da kuma zamantakewar jama'a, ta yaya kake ganin cewa za a iya, ko gwamnati ko kuma ta yaya kake ganin wani irin rawa za a iya takawa wajen ganin cewa an dakatar da irin waɗannan abubuwa da suke faruwa, ko a rage su ko kuma dai a daina su gaba ɗaya?
To kamar yadda ka faɗa, ina amfani da shafi na Twitter. Yau bai fi kwana uku ba an samu wani lailaiwa zagi ya dankara min kuma na rama. To ai da bazan bari bana bari ba ai. Amma hakika wannan ta faru nan ba da dawa cikin ƴan kwanakin nan uku ko hudu da suka gabata. Aka samu akan magana kankanuwa bata kai ta kawo ba kuma ta siyasa. Ya lailaiwa a shar din sa ya dankara min niko na rama kuma ne masa ramuwar da ba shi da sauran abin da zai ci. Dan tun daga lokacin ban ko tari ban ji ya ƙare yi ba. Saboda haka watakila akwai wata hanya da za a dakile wannan amfani da waɗannan kafofi ta yadda aka ga dama, shine kai a ƙashin kanka da kake amfani da su ya zanto ka san abin da kake yi, ya kuma zanto ka san ciwon kanka, dan duk waɗannan abubuwa suna ciki. Idan ya zanto kawai haka nan kowa marar mutunci ne ko bai san abin da yake yi ba, ko kuma ana nan zai zauna kara zube, to gaskiya abin fa akwai matsala, kuma akwai buƙatar gwamnati ta shigo ciki. Dokar tana iya yin aiki amma ba bugu ɗaya ba, sai a hankali. Ana iya a kawo doka alaba shi kai da ka san wane ya yi abu kaza, in har ba za a iya kama shi ba kai kana iya ba da rahotonsa, kuma watakila a taka wayar in a waya ne za ka iya nuna shaidar cewa shi ne ya yi. Amma dai gaskiya abin yana da wahala, kamar yadda na ce jama'a a Najeriya sun yi yawa, irin wannan dokar ba za ta yi tasiri ba saboda masu laifin Allah ya yi yawa da su.
To Malam Sani, idan na dawo daga gare ka a ƙarshe, wani irin abu za a yi wajen ganin cewa an rage irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a waɗannan shafuka?
Zan ce na yadda da maganar da Malam Bashir ya faɗa kusan a ƙarshe. Akwai hanyoyin da za a bi, wataƙila shi ne idan yau na yawan maganar da yake na ɓaci kowa ya san ni na yi, so za a yi nema na don hukunta ne a kai. Amma wanda ba a san shi ba kaga mawuyaci ne. To saboda haka irin wannan hanyoyin ne za a bi, wanda aka san shi ya yi to gashi nan ga abun a kama shi a masa hukunci. Amma wanda baka san shi ba, baka san yadda kake kawo, ba za ka nemi da ke ba. Saboda haka irin wannan hanyoyin shi ne kawai na tsammanin za a fara bin sa. Ko kuma kamfanonin da suke sarrafa irin waɗannan Twitter, Google da waye da waye, wataƙila akwai hanyoyin da za a bi don kamo irin waɗannan mutanen. Dole sai an haɗa da waɗannan kamfanoni na yanar gizo kafin a ci nasarar wannan abu. Gaskiyar lamari.
Madalla Sale Shehu Ashaka tattaunawa su da ƙwararru akan hanyoyin sadarwar sada zumunci. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 3:25 na asuba, sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora, Kampala, Malam Madorin jihar Jigawa. Ina so na yi kira ga shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari, mutanen da suke yi ma zagon ƙasa a gwamnatinka game da man fetur to hakika ya kamata ka yake su. Idan kuma baka yake su ba, to su fa suna hirin yakar ka. Domin wannan sassauci da suke ga talakan Najeriya zai samu a gwamnatin ka, to hakika ta kowace irin hanya za su yi masa kafar, za su yi maka kafar angulu. Domin karban mulki da kai a Najeriya da kikkiawar niyya ka karba ba dan ka tara arziki ba, domin talaka ya samu canjin da kake zaka kawo a Najeriya. To amma akwai wasu ƴan tsiraru a ƙasa wanda suke bakin ciki da wannan abu, matakar ko baka tahi dai kayake su ka kawo ƙarshen irin zagon ƙasar da suke gonatin ka ba, to hakika ba karamar matsala bane a ƙasa.
Mun jami'an gwamnatin Buhari ya kamata ku to gaskiya ku faɗa masa gaskiya, harkar wannan ta kai inda ta kai, kuma wannan mulki mulki ne na demokuraɗiyya, kuma duk abin da ya kamata a yi don a toshe bakin ƴan adawa shi ya kamata a rinda yi. To akwai abubuwa guda biyu wanda ya kamata gwamnati ta ɗauki nauyinsu, ta tabbatar ta samar da su kuma ta kula da su sun zama dindindin, su ne wutar lantarki da kuma fetur. Wannan abubuwa su ne abubuwan da suka ta'allaka, talaka suka ta'allaka a kansu wajen sana'o'insu. To ya kamata gwamnati ta mai da hankali manyan da soshi ake a ƙasar waje. To tun da soshi ake a ƙasar waje, ta kamata yi a ɗauki kuɗin nan da ake karɓa a hannun ɓarayin nan, ya kamata a ɗauki ko duk gaba ɗaya da ɗauka a jiya su wani, ya kamata a ci so domin mutane su huta da wahala. Wannan shi ne gaskiyar magana. Wutar lantarki kuma duk da irin sana'ar da mutum yake yi, wannan wuta ta shafi sana'arsa. Da haka ya kamata a samar domin talakawa su samu su huce, domin waɗanda ake son a karɓi kuɗi a wurinsu to fa suna cikin wahala, kuma talakawa suna cikin wahala. Ya kamata a fitar da talakawa daga cikin wannan dangi da suke ciki. Wannan shi ne ra'ayina. Na gode. Muhammad Langa, Makwalla Hadiga, Jigawa, Najeriya.
To kafin mu ƙarƙare ga taƙaitattun labarai.
To sanda gogari. Sojojin Amurka sun ce sun kwace wasu makamai da suka yi aminar cewa daga ƙasar Farisa suka fito da nufin shigar da su hannun ƴan shi'ar Houthi da Iran ɗin ke goyawa baya a ƙasar Yamal. Wani jirgin sojin ruwan Amurka mai lakabin Sirocco shi ne yake sintiri a kan tekun Arabia a ranar 28 ga watan da ya gabata, inda ya kama kayan. Sannan kuma sun tabbatar da cewa sun rabu da sojojin da suke ɗauke da wannan makamai sun tafi bayan sun karɓi kayan daga hannunsu. Makonni biyu bayan mummunan harin ta'addancin da aka kai a birnin Brussels da ke ƙasar Belgium, shugaban Amurka Barack Obama da babban magatakardar rundunar tsaro ta haɗin gwiwa ta NATO Jens Stoltenberg sun yi wani ganawa wanda suka tabbatar da cewa wannan wata masifa ce, tare da nuna buƙatar tsayawa kai da fata domin yaƙi da 'yan ta'addar ISIS. A bayyane yake wannan wani lokaci duniya na fuskantar wannan dabbanci. Sannan Turai na ci gaba da zama inda za a ci gaba da ba hankali sosai wajen tsaurara matakan tsaro na yaƙi da ta'addanci, kamar yadda shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana wa magatakardar a ofisinsa da ke White House. A jiya Litinin, ƙasar Girka da ƙungiyar tarayyar Turai sun fara jigilar kwashe 'yan gudun hijira daga tsibirin Lesbos da Chios zuwa ƙasar Turkiya, bisa yarjejeniyar nan mai cike da rudani wacce aka cimma a watan Maris da ya gabata tsakanin gwamnatin Ankara da kuma tarayyar Turai. Duk da hasashen yiwuwar rikici, jigilar ta bayyana a lami lafiya a garin na Lesbos, inda aka ɗauke wasu tsirari da suka yi zanga-zangar nuna adawa da abin a bakin teku. Wani jami'in Girka ya faɗa wa muryar Amurka cewa mutane 222 ne suka shiga wani jirgi, wasu kuma suka shiga wasu jiragen guda biyu da suka kai kimanin yawan mutane 136 suka bi bayan su.
To a gaishe ka da takaitattun labaran, muka kammala shirye-shiryen na wannan safiya. Sai kuma can da la'asar ku ji sauran abokan aikin mu da waɗansu shirye-shirye ciki har da noma tushen arziki na Halima Jumrau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Usman Kabara da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni, da injiniya mu na yau Charles Hall Alheri ke muku fatar alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.